Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Zai iya yiwa shugaban kungiyar Al-Qa'ida reshen kasar Mali na daga cikin yan bindiga 30 da sojin Faransa suka kashe, a cewar rundunar sojin Faransa. A wani sakon Twitter, Minister Florence Pali ta ce zai iya yiwa an kashe Hamdan Kufa a wasu harhare da aka fara kaiwa tun ranar Alhamis a yankin Mafti, da ya hada da harharen sama da na jirage masu sokar ungulu da kuma sojojin kasa. Hamdan Kufa malami ne mai tsauraran ra'ayi da ke shugabantar kungiyar Katibat Machina, wadda ke zama bangaren babbar kungiyar Al-Qa'ida. Yanzu haka dai akwai dakarun Faransa sama da 3,000 da ke yaki da ta'addanci a yankin kasashen Sahel, wanda ya hada da kasar Mali. A jiya Juma'a ne mashawartan kasashen Turai suka hadu domin kammala shatar jijiyar ficewar Burtaniya daga kungiyar kasashen Turai kafin taron kolin da za a yi gobe Lahadi idan Allah ya kai mu don kammala maganar. Sai dai kuma kasar Spain ta nemi a yi wasu yancin canje-canje don warware batun tsibirin Gibraltar, wanda aka baiwa Burtaniya tun shekarar 1713, wanda kuma ita kasar Spain ce ke mallaka ta ne. Spain na san a warware magana ko tsibirin wane ne tsakanin Ingila da ita kafin a ci gaba. Mai magana da yawun shugaban Jamus Angela Merkel ya ce suna fatan mashawartan za su warware matsalolin da ake fuskanta kafin taron da za a gudanar ranar Lahadi a birnin Brussels. Ruwan sama da aka samu a arewacin jihar California ya taimaka wajen kashe mummunar wutar dajin da aka yi ta fama da ita, amma yana kawo cikas ga kokarin neman garuwakin mutanen da suka mutu. Masu aikin ceto na amfani da manjagara wajen tura tarkace suna neman mutanen da suka bace. Sama da 'yan aikin sa kai 800 suke aikin neman, duk wanda rashin kyawun yanayi. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da Campfire ta kashe mutane 84, wasu 563 kuma sun bace. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar na cewa tasirin sauyin yanayi cike har da mahaukatan guguwa da fari da wutar daji na ci gaba da kazancewa Amurka. Rahoton wanda aka rubuta da taimakon hukumomi da ma'aikatan gwamnatin Amurka sama da 12 ya ci karo da maganganun da kuma tsarin shugaba Donald Trump. A cewar wani rahoto da kamfanin dallacin labarai na Reuters ya wallafa, an fitar da rahoton ne jiya Juma'a lokacin da Amurka ke hutu. Daga baya kuma fadar White House ta yi watsi da rahoton tana cewa ba gaskiya ba ne. Rahoton da aka fitar mai shafuka sama da 1,000 ya yi gargaɗin cewa za a iya samun masifun yanayi masu ƙarfin gaske duk a sanadiyar sauyin yanayi. Yana ci gaba da cewa a faɗin ƙasar ana ganin ire-iren waɗannan masifu, kuma idan har ba a ɗauki mataki ba, lamarin ka iya ƙazancewa. Amurka ta yi maraba da wani rahoto da ke cewa Jamus ta katsewa ofishin babban bankin 'yan kasuwa na ƙasar Iran, Bank Mali, da ke Jamus layin waya da na yanar gizo, duk kuwa a dalilin matsin lambar takunkumin da Amurka ta saka wa Iran. A wani rahoto da jaridar kasuwanci ta Handelsblatt ta wallafa, na cewa kamfanin sadarwa na Deutsche Telekom, mallakar gwamnati, ta katsewa ofishin Bank Mali hanyoyin sadarwa, sai dai babu tabbacin lokacin da hakan ya faru. Bank Mali dai na ɗaya daga cikin kamfanonin Iran masu yawa da takunkumin da gwamnatin Trump ta sake sakawa ranar 5 ga watan Nuwamba ya shafa, domin daƙile harkokin samun kuɗin Iran da kuma matsa mata lamba don kawo ƙarshen munanan halayya da take nunawa. Tun watan Mayu, shugaba Donald Trump ya zanye daga yarjejeniyar da mutumin da ya gada da sauran shugabannin duniya 5 suka samar ta sauƙaƙawa Iran takunkumi, ita kuma ta dakatar da shirin ƙera makaman nukiliya da take. Daga ƙarshe gwamnatin shugaba Donald Trump na neman kotun kolin Amurka ta duba batun dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin su shiga aikin soja. Je Juma'a ne gwamnatin ta nemi kotun koli da ta duba hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yi na hana soke kariyar da ake bayar waɗanda suka sauya jinsi. Gwamnatin dai ta tsallake kotun ɗaukar ƙara da yanzu haka take duba batun. Kotun koli dai ba ta fi shiga lamarin da ke gaban wata kotu ko kuma kotun ɗaukar ƙara ba, har sai kotunan sun yanke hukunci tukunna. Sai dai a jiya Juma'a gwamnatin Trump ta yi ikirarin wato ta yi kira ga kotun koli da ta shiga wannan magana da wuri saboda ta kunshi batu ne da ya shafi al'umma.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da hantsi kuma barkamu da sake saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke maku da su a cikin shirin. A yau za mu kawo maku rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai ba mu labarin buɗe wata sabuwar cibiyar kula da lafiyar mata masu cutar yoyon fitsari da aka yi a jihar Neja. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan irin cututtukan da ke shafar yara a lokacin sanyin hunturu da kuma shawarwari daga bakin jami'an kiwon lafiya na matakan da ya kamata a ɗauka domin kare lafiyar yara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan gidan sauro mai magani da gwamnatin jihar Kano ta ce ta samar domin rabawa a ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin jihar. Rahotonmu na huɗu zai ba mu labarin rigakafin cutar polio da sauran rigakafin kare yara na yau da kullum da ya gudana a mazabar tsakuwawa da ke karamar hukumar Miga a jihar Jigawa. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ci gaba da jawabai daga bakin masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake ƙoƙarin yi domin kawar da cutar polio a jihar Borno da ma Najeriya baki ɗaya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Da ƙoƙarin kulawa da ake yi da matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari a jihar Neja, an buɗe wata sabuwar cibiya domin kula da masu cutar. Wakilinmu da ke Mina headquarter jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, ya aiko mana da cikakken rahoto.
Kwamishinan lafiya na jihar Neja, Dr. Mustapha Jibril, ya ce an buɗe cibiyar ne a garin Rafin Gora da ke ƙaramar hukumar Kwantagora da za ta mai da hankali wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsarin da ma faɗakarwa akan yadda za a kaucewa kamuwa daga cutar kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Cutar yoyon fitsari da mata suke samu, muna samun shi sosai musamman a arewa domin matsalolin da muke da shi a ƙasan namu na matanmu mukan samu cewa mutane da yawa ba su kan zuwa asibiti domin su je su haihu.
Dr. Mustapha Jibril ya ce ba wai auren wuri ne kadai ke haddasa wannan cuta ba, kamar yadda yayi karin bayani.
Yin aure da wuri ba wai shine lalle zai sa mace ta samu cutar yayin fitsari ba, amma aure da wuri yana kawo, amma idan mutum yana zuwa asibiti yana yin awo za a iya duba shi, za a iya duba ta tana tabbatar da cewa ba ta samu yayin fitsarin ba. So yayin mutum ya aure da wuri akwai tabbas din cewa za a iya samun yayin fitsarin, dan jama'a mu suka sani sai a tabbatar da cewa duk nan macin da tayi aure da wuri kamar shekara 12, 13 haka, 14 a tabbatar da cewa tana zuwa asibiti. Din kila ba za a bata ta haihu da kanta ba, sai kila an mata operation, an mata abin da muke cewa CS. To amma idan an bata ta haihu da kanta ta zo ta samu cutar yayin fitsari, shin sai muke ganin dukkan su zuwa asibiti ba su samu ba. To mu ma muna samu yara, muna da yara matan da suke da wannan cutar, amma banda ma wanda suke aure da wuri har da manya babba wanda ta kore wanda ta isa ta yi auren kuma suna samun ciwon yayin fitsarin. Idan suka samu ko jaririn da ke cikin ciki na da girma sosai ko tana da wasu da matsalolin da zai hana yaron ya fita in ya ka zo nakuda, to ana abin da muke cewa obstructed labor, wani labor ya ki ya tafi nakuda, ya ki ya tafi yanda ya kamata. So ko da mutum ma ba ya yi aure da wuri bane zai iya kama da wannan cuta din. So ita mai girma matan gwamna namu na jihar Niger, Dr. Amina Sadiq Sani Bello, tana ita ma likita ce, kwararren likita ce akan wannan harkokin. To tana zuwa tana taimaka ma mutane, tana yin aikin da kanta, tana gyara mata, mu ba mu an san kuɗi, ana kiran mata su fito wanda suke da wannan cutan su fito sai ta musu aikin ta gyara su. To saboda kokarin da take yi a wannan aikin shine mai girma minister na health na Nigeria Professor Isaac Folorunsha Adewale ta yace to ya kamata a zo a hada center nan ma na ciwon yoyon fitsari a jihar Niger.
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan a lokacin da yake karin haske akan matsalar cutar yoyon fitsari da aka samar da cibiyar kula da masu cutar a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da baiwa iyaye mata shawara domin kula da ƴaƴansu a lokacin sanyin hunturu da muke ciki, domin kare ƴaƴan nasu daga kamuwa da cututtuka daban-daban da yanayi irin na sanyin ke tattare da shi. Shu'aibu Mani ya aiko mana da wannan rahoto daga jihar Maradin Jamhuriyar Nijar.
Jihar kanka dai ban sauke mu raba bane, shi yasa likitoci jin kunne ga galibin uwan daya ba da kula ga lafiyar ayansu sabilin tabbatar da kariya ga kananan yara kada su kamu da cututtuka masu nasaba da sanyi da zai kawo musu illoli masu dama. Dokta Bamman Bashir ya o shugaban asibitin Yan Madai.
Yan Malatan da muke samu kai yara kan manya duka wanda suke zuwa wanda suna da matsalar haraka numfashi ne, an san kenan akwai sanyi shike ta wata ran matsala. In mutum a ce yana da wani ciwon huka da wanga sanyi lokaci da ake ciki yana iya tashi, in a ce yaro yana da wata bronchit wanda ita ma dai duka harkar numfashi ce tana tashi, kenan duk wani mai matsala numfashi ko sheda da za a ce a wanga lokaci duka yana tashi, shine muke samu yanzu. Yaro da yake zuwa kullun gashe ki
ko su uwaye wanda ba ruwan su suka yi ma ɗan su wanka da ruwan sanyi nan babu matsala
kai wannan ai a lokacin ga ko lobo ba a lokacin ga bai kamata yana wanka da ruwan sanyi ba, amma yaro wanka waje kuma ya shigo daki kaga sanyin nan ya bige shi babu dadi
ko su dada masu hada hadar kasuwancin gojo ko bosho wanda tanadi suka yi wa kananan yara lokacin sanyi. Malam Ali wani mai sai da bosho
insha Allah game da kayan sanyi na yara akwai su, kuma yanzu ma an fara fasawa musamman kamar abin da ya shahi bulusan ta kananan yara ko kuma kayan dadi yama ta yara
hatta da uwan daya da cituka na lokacin sanyi. Dokta Mamman Bashir Ya'u na likita Yan Madai da bayanin gargadi.
Makatan za a ce sai a kiyaye wa tunda kiya yaro da sanyi tunda sai yaro ya tashi a sa mai kayan dari a like ko ina wani hannuwan shi wani kawahun shi a mai kagulkin nan da ake duka ya kamata yaro a kiyaye, kenan yaro kuma a cikin sanyi a bar ma hutawa da shi a bar cikin daki har lokacin da sanyi ya huce rana ta dan fara.
Ya za a yadda kananan yara masu zuwa makaranta ko lokal kenan?
Kenan ya kamata yara wanda suke zuwa école ba ya ana su shi école ko makaranta, kenan a kare su da kyau, su ne rigar dari kagul da ake sawa wani su sai ake sawa har da gamma da ake sa na hannuwa ana sama yaro tunda yaro yana iya sanyi yana iya bugun hannuwan yaro kamar su sanye kenan suna iya samun matsala kenan su sa kamar zahin shi ke shi yayi kasa shi ma matsala ne. shi wanka in a ce kamar cikin dush and turn wanda ake cewa dush ta cikin daki mai a cikin wanga lokaci an yi son ama yaro wanka da ruwan zahi.
Shaibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Gwamnatin jihar Kano ta ce ta tanadi gidan sauro mai magani domin rabawa a fadin ƙananan hukumomi 44 dake jihar kyauta a kokarin rage kamuwa da cutar malaria da take yi a tsakanin al'umma. Muhammad Salisu Rabiu ya aika mana da rahoto daga kanan Dabo.
Babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan irin kokarin da gwamnati take na dakile yawaitar masu kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Amma a bangaren zazzabin cizon sauro lalle ana yin maiwa. A kwanakin nan bai wuce wata biyu ba an sai gidan sauro mai magani kimanin miliyoyi sama da miliyan 65. Me za a yi da shi? Mutane za a bawa, kuma mutanen nan ba cici za su bayar ba, kyauta za a ba da shi.
Yaushe za ku fara raban wannan gidan sauro?
Amma fara ana kai
aina ake raba.
Yanzu kaga muna da asibitoci a kananan hukumomin 44 nan, muna da asibitoci wanda suka kai kimanin sama da 1,300, kuma ba wanda ba a ba wannan gidan sauro mai magani ya raba.
Kamar suwa suke cin gajiya wannan gidan sauro a asibitocin nan.
Yawa, to idan ka duba ita kanta cutar lokaci ba zai bada dama ba, amma dai akwai abubuwan da ya kamata a gane akan cutar nan. Cutar nan akwai waɗanda ake cewa at risk group, waɗanda cutar ta fi wa lahani ko tafi kama su ko saurin kama su. To bi daga ciki shine yara 'yan shekara 5 zuwa ƙasa, saboda garkuwar jikin su bata gama tasirantuwa da jikin ta yi ƙarfin da ya kamata a ce za su iya samun kariya daga gare ta ba. Shi kuma mata masu juna biyu, su ma a lokacin da suke da wannan juna biyun garkuwar jikin su takan sauka kadan. So wannan ne yake bada dama cewa za su iya kamuwa da wannan ciwo. So idan muka duba hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, akwai kididdiga da bincike da take fitarwa duk shekara. To a shekarar da ta gabata, ta shekara ta 2016 ko 2017, akwai kididdigar da aka yi wanda ya nuna cewa kusan mutum 445 ne ke mutuwa sakamakon wannan shuman cuta ta zazzabin cizon sauro, wanda kaso mai yawa daga ciki, kusan kaso 70 yara ne 'yan ƙasa da shekara 5 suke mutuwa. Sannan kuma daga ciki kashi 11 na matan da suke mutuwa idan suna da juna biyu, to zazzabin cizon sauro ne ke kawo rasa rayukan nan nasu. To sai kaga cewa wannan cuta ce da wanda da ba za a yi mata da wasa ba. Lalle a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi mai yiwuwa a ga cewa an dakile ta yadda ya kamata. To kuma gwamnati tana yin haka. Dadin dadawa, akwai committee ne ko gangami zance tsakanin gwamnati da hukumomi na lafiya masu ba da tallafi da suke Kano da sauran kuma dai waɗanda harkar lafiya ta dangance su, kuma muke alaka da su ta wajen ganin cewa an samar da lafiya a wannan jiha ta mai albarka. Duk wata uku ana zama, idan aka zauna ana yin duba na tsanaki akan waɗannan cututtukan da suke faruwa. Musamman kaga a kwanakin baya ana zancen amai da gudawa, wato kwalara kenan, sannan ko kuma sankarau, wato meningitis kenan, sannan kuma da wannan shan inna polio kenan, sannan da ita kanta wannan shuman cuta ta malaria, sannan kyanda ko bakon dauro da ake kira, sannan kuma da tarin fuka, wato TB. Duk waɗannan ana zama a yi musu duba na tsanaki, a dauki alƙaluma, a dauki kididdiga, a ga cewa to yaya za a biwa wannan abun, kuma lalle ai abin da ya dace domin a ga cewa an samu mafita mai kyau, an inganta lafiyar al'umma.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Jigawa, hukumomin kula da kiwon lafiya sun miƙe tsaye wajen aiwatar da rigakafin cutar polio a daidai lokacin aiwatar da rigakafin yau da kullum domin samun gagaruman nasara wajen aiwatar da rigakafin ga ƙananan yara, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Karamar hukumar Mika na ɗaya daga cikin wuraren da ake gudanar da rigakafin. Aisha Muhammad na ɗaya daga cikin tarin iyayen da suka kai yaran su domin karbar rigakafin.
Na kawo ɗana gurin rigakafi dan naji ana yi kuwa jiya, ana ta fama tun safa har wajen azhar ana akai yara rigakafi. Shine ni ma nazo na kawo ɗana domin ya samu garabasan rigakafi. Yaro na watan sahu na kakkai shi rigakafi wanda ya kamata a yi masa, mun je zuwa sai kuma an muka koma za a masa.
Sulaiman ita ce mai kula da yadda ake gudanar da rigakafin a yankin.
Ana gabatar da rigakafin polio da kuma na wannan rigakafin da ake wa yara tare da BCM. Yara ana yi musu rigakafin. Gaskiya ana bada hadin kai, ana fitowa da yara, iyayen ya'ya mata suna kawowa yaran su, ana gabatar da shi yanda ya kamata.
To wannan karan dai ana gudanar da rigakafin ne ta hanyar allura ga yaran sakamakon yadda aka saba gani ta dugon baki. Malama Ramatu Muhammad na ɗaya daga cikin masu baiwa yaran alluran rigakafin.
Ta wannan allura tana kariya daga cutar shan inna ce, kuma ana bada ita ne nan intradermal ake bada ita.
Kamar yaya?
Da allura ake daukowa, idan aka zuko wannan allurar a cikin syringe sai a dauko adapto sai a saka. Idan aka sa wannan adapto shi zai guide din mu yanda zamu bada allurar ya tafi, yanda ba zai wuce ya tafi ya bada subcutaneous ba.
To ba zai wuce cikin mama.
Sai wuce a fata take shine 15 degree ta amfanin su duka ɗaya, dan dai dukan suna kariya daga cutar shan inna ne. Kawai dai yanzu an ce wannan in a bada ita a fata allura kenan, sannan ita kuwancan kuma ana bayarwa dige.
Shi ma Bashir M Darai na ɗaya daga cikin masu bada alluran rigakafin a mazabar ta Tsakuwawa.
Ni ina yin RID routine immunization.
Wacce ce routine immunization?
Wanda aka saba zuwa yau da kullum daga haihuwar yaro zuwa wata tara.
To amma ita wannan da kake magana ta yau da kullum din nan an saba ganin ta a asibiti ya aka yi, kuma sai ga ta tazo kuma wurin da ake yin rigakafin polio.
Domin ana samun gibi ne gaskiya. Mata wasu ba sa zuwa asibiti su je su cika wannan. Idan aka musu ta farko din nan daga haihuwa, daga sun zo gida su aje ka tunan kawai sai su iko ma asibiti. Gudun korafin cewar ai asibiti yayi nisa ko ina wani uzuri shike dai aka kawo musu ita kusa da su domin ai musu a cika ta, domin a daina samu wannan matsaloli na baya. Duk wacce ta zo sai ta zo da katin ta wancan da take ajiyo a gida, wannan take saba zuwa clinic da shi na routine immunization. Idan muka zo muka ga yaro akan wannan allura ya cancanta yanzu a dora shi, sai ai masa wannan antigen din da ya kamata. Idan kuma ya cika kenan sai je ka FIPB, wacce ake yanzu fractional IPB polio, wacce ake yin ta maimakon a diga a baki, to yanzu sai ake yin ta a cikin fata.
Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. Yanzu kuma sai Maidugurin jihar Borno wajen taron wayar da kai domin yaki da cutar polio da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar nan da ke kula da kare yaduwar cututtuka wato CDC suka gudanar kwanakin baya, taron da ya haɗa masu ruwa da tsaki a yaki da ake yi da cutar polio. Malam Muhammad Isa shine shugaban kungiyar makarantun Islamiyya dake jihar Borno, wanda kuma suke taimakawa kungiyar UNICEF wayar da kan al'umma domin karbawa ƴaƴansu rigakafi a jihar ta Borno. Ya shaidawa taron irin gudunmawar da suke bayarwa a yaki da ake yi da cutar ta polio.
Mu a namu bangaren mu ta wajen addini da farkarwa da muke yi, ba mu sai a haka kawai ba ko sai ranar da ake rawan ba. Muna da activities da yawa wanda muke yi a makarantunmu na Islamiyya, musamman kamar kuka saukan Alkurani ko kuma saukan yaya dalibai da sauransu. Muna yawan zuwa muna yada wannan domin su fahimci wannan abin, su sanarwa iyaye, domin su malaman suna kusa da iyayen yaran ne. Shi yasa ko a PTA meeting nasu su sanarwa su amince da cewa duk rigakafi da ake wa yaran su amince yaran su dauka domin a samu lafiyan yara. Muna yin wannan activities, kuma muna da kyau abin dangantaka da hakimanmu da kuma lawananmu da kuma hatta bulamominmu da muke tare da su. Don inda yake yanzu haka, misali ni ina da wards da na raba na doka kaina, colleagues na ma haka su mazun doka. To a wards nawa duk da hakimin da yake area, da lawanin da suke area, da kuma bulamomin da suke wurin, duk muna da dangantaka sosai a tsakaninmu. Duk wani abu ya faru na ko wani abu muna jutuwa. To shi yasa wayannan ma yana kara mana karfi akan fadakarwa ma iyaye akan su amince da doka wannan rigakafi. Kuma daga rigakafin nan ba mu sai akan shi kadai ba ma, hatta wasu abubuwa daban na zaman na samun lafiya muna gaya musu, kamar kusanta da sauransu duk muna gaya musu. inda zasu rike kansu da inda zasu kula da gidajen su da kuma gurin abincin su da sauransu, muna yi musu wannan barkarwa. Yanzu duk daga cikin islamiyoyin da za a ce da islamiya baya karban tana da wuya a Borno yanzu.
Dr. Musa Melton ɗaya daga cikin likitoci ne dake tare da kungiyar nan na M-Stop dake kokarin yaki da cutar polio a jihar Borno. Yayi taron bayanin irin kokarin shiga sako sako da kuma lungu-lungu na fadin jihar Borno da suke yi domin aiwatar da rigakafi ga kananan yara.
A yanayin da muke a ciki a Borno, kamar yadda Dr. Bolori yake fadi, a duniya duka, Najeriya ne da Pakistan da Afghanistan muka rage da wannan cuta ta polio. Yadda muke bi da shi a nan cikin Borno shine mukan duba daga garuruwa-garuruwa, kauyuka-kauyuka, anguwani-anguwani, ina ne muke iya zuwa da shi rigakafin polio, ina ne ba za mu iya zuwa da rigakafin polio ba, ina ne kuma za mu nemi taimakon ko su civilian JTF haka su kai mana shi rigakafin polio, rigakafin cutar polio din. So yadda muka yi shi shine mun raba Borno a cikin irin wannan kashi-kashi, amma akwai shi rigakafin ana bada ita wuri biyu ne. Daya shine wanda akan yi yau da kullum, wato in aka haifi yaro a dauki yaro a kai shi asibiti a sama masa rigakafin cutar polio, akan karba sau hudu ne in aka haifi yaro na yau da kullum kenan. Amma kuma daga lokaci zuwa lokaci mukan bi gida-gida-gida-gida, kauyuka-kauyuka, anguwani-anguwani, muna bada wannan shi rigakafin cutar polio din. Na ukunsa shine wanda aka riga aka yi magana a kansa, shine wanda muke cewa AFP surveillance, shine muna neman yaro wanda yake kasa da shekara 15 wanda bai iya amfani da hannunsa ko kafarsa. Yaro kenan wanda yake kasa da shekara 15 shine wanda muke bi gida-gida, muna nema, muna fadakar da mutanen anguwani, muna fadakar da kowa da kowa, da iyaye da ma'aikatan asibiti, duk inda suka sami yaro wanda yake kasa da shekara 15 wanda ba wai an haife shi bane da nakasa, wato wanda dai yana nan dama yana iya amfani da hannunsa ko kafarsa, sai daga baya baya iya amfani da hannunsa ko kafarsa. So wannan yadda abun yanayin ya kan cutar polio ta kasance kenan. Na hudunsa shine kuma wanda muke kiransa a turancin mop-up, wato a wani lokaci zaka iya samun wayansu yara a wayansu wurare wanda ba a samu an kai musu wannan rigakafin ba. So nan abinda mukan yi shine akan yi shiri matakin asibiti na farko wanda State Primary Healthcare Development Agency da duka partners da suke yakar cutar polio, sai a je nan a yi musu rigakafin cutar polio. So haka yanayin kawar da cutar polio, haka yanayin yakar cutar polio ta kasance a duniya duka, kuma haka mukan yi shi a nan cikin Borno.
Dr. Musa Melton kenan, ɗaya daga cikin likitocin da ke aiki da kungiyar M-Stop masu yaƙi da cutar polio a jihar Borno, yake wa taron haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka da kungiyar nan na CDC suka gudanar kwanakin baya, taron da ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake yi da cutar polio a jihar Borno da kuma Najeriya baki ɗaya. Da kuma haka shirin ya kawo ƙarshe a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku, Nasiru Yakubu Binnero ke maku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.